الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جمعة بيوغة وطن شوال جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا جبوت ايادة تريه تدع ربعين نبيو وانده يديد شاه دوغة وطن مايو شكرا تا جبو بيو da 21 muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa cikin nemar Allah da yaddasa da kaddara wasa ya hada mu a wannan masallaci mai albarka, masallacin da aka fi sani da ashqalha as-salafi. Allah ya gafarta mishi karkashin gayyata wanda markazul wa'yul islami wanda dan uwana kuma abokina kuma makwabcina kuma malamina Sheikh Bashir Lawal yake jagoranta. Ina roƙon Allah ya ƙara mu rayuwar shi albarka da sauran malamai da dalibai da dattawa da shugabanni baki daya. Allah ya hada mu a cikin jannatin na'im fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir. Yan wa musulmi, ina da minti 40 duk da malam bai gaya mun ba, amma dai abin da gani a rubuce ina da minti 40 kuma an buƙaci in tattauna ne akan halin tafarbarewar tattalin arziki da hanyoyin magance su a mahanga ta addinin musulunci. Dama shi musulmi inda yafi duk wani wanda ba shi ba kenan, babu wata matsala, babu wata damuwa, babu wani kunci da dan adam zai samu kanshi a ciki face sai da musulunci ya bashi ainihin mafita. Idan mutum kaga ya zauna a cikin kunci, to bai bi hanyoyin da shari'a ta bashi bane, ma wa illa babu wani kunci face yana da ainihin hanyar da shari'a ta bayar. Idan an bi in Allah ya yarda za a samu ainihin mafita. To malam, a ka'idar wannan zama an ce a rubuta takarda da Hausa, to bakani da Allah rubutu da Hausa yana mun wahala. So waɗanda aka bayawa takarda ta yi su ga tuba-tubai, to mahallin shi na dai iyakan iyawa ta wajen kiyaye dokokin rubutun Hausa, duk da baban da alaka da karatun Hausa, amma na yi abin da zan iya yi. Kuma kofa a buɗe take, duk wanda ya ga wani kuskure to za a iya nabahar da mu, Allah ta'ala ya wato ya datar da mu. Bayan mukaddima, abin da nake cewa a cikin takarda ta, hakika duk wanda ya lura da halin tabarbarewar tattalin arziki da yake ciki musamman a Najeriya zai fahimci wajibi ne mu yi waiwaye ga nassoshin Alkur'ani mai girma da ingantattun hadisai don lalubo hanyoyin magance su a mahangar addinin musulunci. Ma'ana halin da muke ciki, nusus su ne za su ba mu mafita da yardar Allah. Hakika musulunci ya tattara duk abin da zai amfanar da musulmi a rayuwarsu ta farko da ta ƙarshe, kuma ya ɗaura su kan duk abin da zai samar musu sauƙi cikin dukkanin tsanani da kunci da suka samu kansu a ciki. A waɗannan 'yan shekaru al'ummarmu sun samu kunci, wato sun samu kansu cikin kunci mai tsanani sanadiyyar tabarbarewar arziki na dole da aka jefa su a ciki. Yanzu ma da yake ambata cewa Najeriya ita ce na ɗaya ga talauci a duniya, kuma babu dalili, babu dalili, wato duk duniya akwai talaka kuma ni ban ma taba sanin cewa mu ne kan gaba ba sai yanzu amma ni dama can abin da nake fahimta ni ban taba ganin talaka irin talakan Najeriya ba duk wanda ya taba zuwa wata kafa in dai kafar da ake ganin ta cika bane to zai ga akwai talakawa amma ba irin na Najeriya ba matsalar talaka a Najeriya shine wanda yake rasa abin da zai ci ya kwana bai ci ba ya tashi bai ci ba kuma bai san yanda zai yi ya ci ba to duk duniya babu kafar da ta kai take da arziki da talakanta yake irin wannan rayuwar to mu bayan asalin wancan talauci to sai kuma a waɗannan ƴan shekaru musamman a wannan jaha ta mu ta Kaduna muka samu kanmu akan ƙarin talauci sanadiyar sallamar ma'aikata daga aiki so da yawa mutum akan sallame shi daga aiki ba tare da ya shirya ba ba tare da yayi tattali ba ba tare da yayi tsammanin haka ba wanda da za a bar shi da aikin abinda yake samu ba isan shi zai yi ba in ka tara ma'aikata 100 fiye da 50 albashin su baya isan su to rana saka an sallame su sannan ga rushe-rushen gidaje da kasuwanni sai a zo a rusa kasuwa idan kuma aka rusa wani ya rabu da shagon shi kenan har abada sannan babu jiya babu magana mai daɗi ga rake albashin ma'aikata su karantar su ma'aikatan abinda ake baka dama can ba isanka yake yi ba sannan kuma sai a zo a ainihin rage shi wannan ya kara haifar mu da wato jefa mu a cikin talauci sannan ga ƙare-ƙaren kuɗaɗen makarantu musamman makarantun da wato makarantun da suke gaba da ainihin secondary school to waɗannan dole al'umma ta shiga cikin kunci ta shiga cikin talauci ta shiga cikin damuwa to wannan hali da muka samu kanmu wajibi ne mu bi wato mu yi waiwaye mu hararo mu ga menene sanadiyar fadawanmu cikin wannan musiba nake cewa al'umma ta samu kanta a wannan mawuyacin hali ne sanadiyar laifuffuka ta bangarori guda biyu mafi yawancinmu muna daura mu shugabanni laifi shugabanni ba su da tausayi shugabanni ba su da rahama shugabanni ba su da kaza ba su da kaza tabbas akwai kaso mai tsoka na laifi a bangaren shugabanni hakanan kuma akwai kaso mai tsoka a bangaren ita kanta al'umma duk lokacin da ka dauka shugabanni su kadai ne masu laifi ka yaudar kanka suna da laifi mu ma talakawa muna da laifi bari mu fara ta bangaren shugabanni inda ya fi taushi domin shi dan adam ya fi son ya ji laifin wani ba na shi ba ta bangaren da ya fi taushi gurin talaka ya ji an caccaki wanda ba shi ba shugabanni wajibi ne shugabanni su fahimci tausaya ma al'umma ta hanyar kaucewa duk abin da zai jefa al'umma cikin kunci wajibi ne a kansu in kana shugaba to kayi kokari duk abin da za ka yi ka samun ma al'ummarka sauki wajibi ne a kanka sannan idan na ce shugaban nan fara daga tun daga limamin juma'an nan a matsayin ka na limamin juma'a kar ka siya ba mutane cikin kunci ka zo ka yi ta zungureriyar khutba mutane suna cikin rana ko kuma ana ruwan sama wajibi ne ka nema mutane sauki kar ka jefa su cikin kunci a matsayin ka na limamin juma'a in za ka yi wa'azi ka yi amfani da kalmomin da ba za ka fusata almajiranka da mamunka ba wajibi ne a gare ka a matsayin ka na uba a gida ƴaƴanka da matanka wajibi ne kar ka jefa su a cikin kunci a cikin mu'amalarka a cikin maganganunka a cikin suluk naka ya ga cikin siffofin shugabanni na gari waɗanda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya musu kyakkyawan addu'a cikin siffofinsu akwai sauƙaƙa ma al'ummarsu duk shugaban da yake sauƙaƙa ma al'umma yake ba ta agaji ya shiga cikin kyakkyawar addu'a ta ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Imam Muslim ya fitar da hadisi numban hadisi na 655 nana Aisha Allah ta'ala ya kare yadda a gare ta tana cewa naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa ya Allah duk wanda ka jibin ta mishi wani bangare na jagorancin al'ummata ya kwananta musu, ya Allah ka kwananta mishi. Kaga wannan kishiyar wancan kenan, ma'ana idan ka kwananta ma al'umma annabi ya ce Allah ya kwananta maka. Kuma wannan kwananin ba dole bane wai kaga kwananin a yau zaka iya ganin kwananin lokacin mutuwa, babu ko tsanani da kunci da ya kai kuncin da mutum zai fada a lokacin mutuwa. Zaka iya haduwa da wannan kunci ya kai shugaba a lokacin da kake kunci a kabari, so da babu lokacin da dan adam yake bukatar rayuwa mai dadi kamar rayuwar kabari. Ya tabbata cikin hadisi ingantacce manzo sallallahu alaihi wa sallam yana yin addu'a yana cewa اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك برد العيش بعد الموت. النبي ناتوا يا الله ina roƙonka ka bani daɗaɗɗiyar rayuwa, rayuwa mai daɗi bayan na mutu. Ya kai shugaba dan kaga kana fantamawa kana yin abin da kake so, cinka da shanka da suturarka da inda zaka kwanta da ilimin ƴaƴanka bai gagare ka ba, baka cikin kunci ka sani rayuwa. Malamai suna cewa kala uku ne, wasu kace kala hudu. Akwai rayuwa wacce zaka yi ta a cikin cikin mahaifiyarka, wannan rayuwa baka da ƴanci da ita sai yanda Allah ya yi da kai a cikin mahaifiyarka kake. Rayuwa ta biyu ita ce wannan da muke yi, wannan kuma kana da ta cewa kana da tasiri, in kaga dama kai abu mai kyau, in kaga dama kai mara kyau. Akwai rayuwa ta kabari wadda wannan rayuwar ita kuma tana da alaka da wannan rayuwar ce, kaga ita ce rayuwa ta uku. Sai rayuwa ta hudu ita ce bayan hifadi. To ka sani matakan rayuwar kala-kala ne, in ka kullake wannan to akwai wata rayuwar mai hatsari a gabanka. Allah ya sa mu cika da imani. Manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi kuma yace ya Allah duk wanda ka jibinta mishi al'amarin al'ummata ya tausasa musu, ya lausaya musu, ya ainihin wato saman musu laushi da taushi a rayuwarsu, ya Allah ka tausaya mai, ya Allah ka yi mishi rahama, ya Allah ka bashi kyakkyawar rayuwa. Da haka ya kamata duk wani shugaba ya dinga lura da wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan shugabanni suka kalli wannan hadisi a natse, za su fahimci babu abin da zai samar musu da sauki a rayuwarsu da kwanciyar hankali a kabarinsu kamar sauƙaƙa ma al'ummarsu, tsananta ma al'umma. Babu abin da yake haifarwa face tusa shugaba cikin kunciyar rayuwa, musamman bayan ya rabu da wannan mulki. Shugaba nawa ne muka gani ya zama abin tausayi bayan ya sauka daga mulki? Mun haɗu da wani gwamna cikin gwamnonin Najeriya a wata shekara, ina ganin shekara ɗaya ko biyu bayan zaben 2015 ko aka yi zaɓe ko, muka haɗu da shi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam tare da wasu manya-manyan malamai. Cikin malaman da zan iya tunawa akwai Sheikh Umar Abubakar Siddiq na Jega, ana sa shi a Sunna TV yana karantar da Umdatul Ahkam. Muna tattaunawa da gwamna ne daga saukan shi zuwa maganar ba shekara ɗaya ba, yake ake magana akan halin da ake ciki a Najeriya, yake cewa shi ya san gwamnan da daga saukan shi zuwa yanzu bai iya biya mai ƴaƴan shi kuɗin makaranta. Ya san gwamnan da daga saukan shi zuwa yanzu hidimar sallan nan wato babban sallah layya bai iya yi sai dai an taimaka mai. Muka yi Allah ya sauke aka watse, muna tsaye a gurin sai bawali ya kama shi yace bari ya je fitsari ya dawo ya je fitsari ya dawo muna tsaye a gurin sai PA shi yake cewa wai kun san dawa ko mai girma gwamna yake muka ce ba mu sani ba yace wallahi da kanshi yake yace wallahi da kanshi yake ka kalli matsayin irin na gwamna ka kalli gwamna amma bai iya biya mu ƴaƴan shi kuɗin makaranta yace shi dinnan wallahi an koro ƴaƴan wannan gwamnan ba su biya kuɗin makaranta ba daman cin rayuwa suka dauka wacce ba za su iya yi ba yaro nawa ake biya mu kuɗin makaranta 750 a can sai kaga yara hudu suna karatu kuɗin makarantar su miliyan kaza to duk ka gama kuntata mu al'umma wallahi zaka sauka kuma kai ma sai ka dandana ma rayuwarka abinda ka dandana ma al'umma kuma annabi ne yayi addu'a duk wanda ya kuntata ma al'umma ya Allah ka kuntata mai wani ku a wani yace amin wato amin ko to bari mu maimaita addu'ar ya Allah duk wanda ya kuntata ka kuntata mai wanda ya tausaya ka tausaya mai ku da ka shugabannin su sani ta yiwuwa ka tsallake ma wannan kuncin a duniya to amma ya za ka yi da kuncin rayuwar kabari ya za ka yi da wannan kuncin a nan gidan duniya kana da security kana da SS kana da yan sanda kana da PA kana da a kabari wa kake da shi wa kake shi a kabari to ya kai shugaba ka sani tsananta ma al'umma babu abin da zai haifar maka face ka shiga cikin kunci bayan ka rabu da mulki sannan ka shiga cikin tsananin wahalar kwanciyar kabari Allah ka tsare mu daga ainihin haduwa da kunci bayan mun shiga kabari wannan ta bangaren shugabanni kenan sai ka dawo ta bangaren mu kanmu kuma talakawa al'umma a duk lokacin da al'umma ta kallafa maranta ga samun sauki wato a duk lokacin da al'umma ta kallafa ranta ga samun sauki ba a gurin Allah ba to ta shiga cikin matsanancin hali gabanin yanzu mun samu kanmu cikin kunci da wahala da kashe-kashe da ainihin damuwa sai nake cewa a shekarun baya wannan al'umma ta samu kanta cikin kunci da damuwa har ta kai tana addu'a Allah ya canza mata halin da ta samu kanta cikin hanyoyi da dama da yawa-yawan mun tashi cikin dare mun yi salloli da yawa-yawan mun daga hannu mun yi addu'o'i duk waɗannan mun yi su ne don newa mu kanmu canjin shugabanni waɗanda za su fitar da mu a cikin kuncin da muke ciki an yaka ko ba yaka ba a wannan bangare al'umma ta kuskura hanyar samun shugabanni wani kuskure muka yi a baya shine zaben waɗanda muke ganin su ne za su fitar da mu daga cikin halin da muke ciki muna ganin sai wani in ba wani ba kasar ba za ta mike ba to kuma mun manta da wasu nususu Allah ta'ala yana cewa وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الله يقول وما لكم ما مطلعكم ما كيدامكم لا تقاتلون في سبيل الله بذاك ياكي دنتوك كرمر الله با. وما لكم منين مطلعكم لا تقاتلون في سبيل الله بذاك فتو لوكتن زائبا وما لكم ميكي دامكم لا تقاتلون في سبيل الله بذاك إياك دل لوك كرم الله با في قبر ميا وجن تنجد شواغبنن دسكي جنب الهالي والمستضعفين من الرجال أقوي ما صروني أشك مزاج والمستضعفين من الرجال أمزاج والنساء دماتاي والولدان دكنا نيارا jama'a ana cikin kuncin da wallahi Allah kadai ya san iyakan shi gabanin azumin nan na tafi masallacin juma'a na Alhaji Haruna Danja Allah ya gafarta mai gabanin in tafi ina kan hanya na dauki yara sai yara suka ga me masara suka ce baba sai mana masara da na sai musu masara a cikin mota sai yara suka ci masara sun gama cin masara sai za su wurgar da totuwa sai ce a kar ku rugar akan hanya baya cikin ladabi
kuma sha mota in mun je mun ga shara sai mu aje ashe wannan totuwa za ta bar mun daras totuwa na cikin mota muka je aka yi sallar juma'a ina fitowa sai naga wani bawan Allah da na san shi ya san ne ya tsaya a cikin motata bayan mun gaisa sai naga yana ɗan soshe soshe sai na fahimci akwai damuwa sai in ce shigo mota mu tafi yana shigowa mota sai ga totuwa a daidai inda ya aje kafa wallahi kawai sai ya dauki totuwan nan kawai sai kai baki wallahi sai kama ci ha sai na waigo wani lafiya yace barni malam barni malam sai na amfana fuzge yace wallahi kwana na biyu ban ci abinci ba kwana biyu kamar yaya yace kwana biyu nace jiya alhamis baka ci ba shekaran jiya laraba baka ci ba yace wallahi to ya kake rayuwa yace yinda kaga wannan rayuwar totuwa inci ina tafiya wani ya ci gwaiba yayar in yi haka in gaba mai kallo na in dauka an karkade yace wallahi haka nake kwana biyu yana da yaya nace ina wani ina wani yayan shi ne dukkan suna sana'a uwarsu ta hana su taimaka saboda talauci da ina iya kawowa in kawo yanzu sun ta tare yayan tana cewa ga ubanku nan saboda mutuwar zuciya kullum ne zai ji ga rashin lafiya yanzu wannan mutanen haka za a ci gaba da rayuwa da su wal mustadafina minar rijal wan nisa da mata wal wildan da kananan yara to Allah yake mu yi kokari mu samu makan mu canji wal wildan alladhina yaquluna rabbana ya ubangijinmu akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahliha ya Allah ka fitar da mu daga cikin wannan al'ummar da shugabannin ta azzalimai ne Allah ka canza mana su su sahabbai lokacin suna maka suna roƙon Allah ya fitar su daga makka su koma madina to mu mun bar Najeriya ina za mu koma ko gaya mu in kuka ce rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahliha in mun kuka ina za mu koma da ka ba mu da addu'a sai dai Allah ka canza mana shugabanni amma mu a bar mu a Najeriya amma waja'alna min ladunka kun ga inda kuskuren yake ka zaban mana shugabanni daga ina gurin ka waliyan shugaba wanda zai zama mabijibinci wai shugaba mabijibinci dadi ba dadi yana tare da kai waja'alna min ladunka nasiran kuma ka bamu shugabannin da za su taimake mu in mun shiga cikin kunci don haka wannan ita ce addu'ar mu nan gaba idan zabe ya zo 2023 ya Allah ka bamu shugabanni daga gurinka muna so ko ba masu sun mana ko ba su yi mana ba ina fada na nana ta duk jam'iyyar da wani ya fito in mutumin kirki ne in jam'iyya ce mai hoton alade ku zabe shi jam'iyya mai hoton kare ku zabe ku daina kallon jam'iyya ku kalli wa za ku zaba Allah ka datar da mu wannan shine kuskuren da muka yi muka ce sai wani da wani alhali kuwa bamu ba Allah zabi ba ka karanta ainihin suratul nisa'i Allah ta'ala ya datar da mu menene mafita hakika al'umma ta shiga cikin halin kunci amma alhamdulillah babu wata matsala face musulunci ya bada hanyar maganinta cikin hanyoyi da musulunci ya daura mu akai don fita cikin wannan tarnaki sun kaskashi biyu ga mafita jama'a mafita na farko bin matakai na shari'a idan muka matakan shari'a za mu fita cikin kunci da talauci mataki na biyu shine nema ma kai mafita ta hanyar dogaro da kai matakai na shari'a abu na farko yawaita istighfari Allah ta'ala ya hakaito mana maganar annabin sanuhu alaihi salam bayan yayi fama da mutanansa sannan nace ku nemi gafarar ubangijinku lalle ya kasance mai gafara fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yusiru samaa alaikum midrara haka ne wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anahara malakum la tarjuna lillahi wa qara da haka mataki na farko cikin fita cikin wannan kunci akwai istighfari yawaita istighfari zai taimaka mana wajen fita cikin wannan kunci ya Allah ka fitar da mu abu na biyu cikin hanyoyin da za su taimaka mana wajen fita cikin wannan kunci akwai sada zumunci hakika Allah yana yawaita wato Allah yana yawaita shimfida arziki ga duk mai sada zumunci da ƴan uwansa ya tabbata cikin hadisi ingantacce manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa duk mai son Allah ya shimfida masa arzikin sa kuma ya albarkace shi bayan mutuwar sa to ya sadar da zumuncin sa al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi hadisi ne ingantacce la gubara alai da aka ya kai dan uwana bayan da zai Allah ya maka arziki alhali baka ya sada zumunci yau an waye gari akwai yaron da yake gaba da ubansa dan ko gaba tsakanin wa da kani ƴaƴan daki da ƴaƴan daki hadith wala haraj wannan ya zama yanda ka san sallah azhar ka san dole ya sallah azhar to haka kowani gida akwai mai gaba da dan uwan shi na baku assignment in an tashi karatun nan fara daga gidanku ka kalli familin ku kaf kowa yana magana dan uwan shi kowa yana zumunci dan uwan shi kar ka je nesa daga gidanku rashin zumunci ya haifa mu cikin kunci da talauci kun ba za mu fita ba sai mun gyara abu na biyu a wato abu na uku na farko istighfari na biyu sada zumunci abu na uku dogara ga Allah hakikanin dogara da yawa yawan mutane sun dauka akwai mai iya arziki wallahi babu mai arzutawa sai wa sai Allah da yawa yawan mu nan muna gan duk wanda bai samu aiki ba ai fa shikenan yana cikin kunci da wahala wallahi ba haka al'amarin yake ba ya tabbata cikin hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa da dai ku za ku dogara ga Allah hakikanin dogara a gare shi da Allah ya azurta ku kamar yanda yake azurta tsuntsu tsuntsu yakan waye gari cikin shi babu komai fanko kafin yamma ta yi sai ka gan shi a koshe al-Imam Ibn Majah ya fitar da hadisin da isnadi ingantacce da aka dogaro ga Allah yana taimakawa wajen samun arziki da samun abin da za a ci wadannan kadan ne daga cikin matakai na shari'a da ya kamata da ke taimakawa wajen farfado da tattalin arziki abu na gaba dogara da kai akwai kuskuren akwai abin da ya fada a cikin wannan ainihin abin nan din wajen rubutu akwai samar ma kai mafita ta hanyar dogara da newa wato akwai kuskure a unwani amma dai abin da yake so in fada a gurin wato mutum zai samun ma kanshi mafita ne ta hanyoyin dogara da kai duk wanda ya dogara da aikin gwamnati to ya shiga cikin kunci ya shiga damuwa dan adam yayi kokari iyakar iyawarsa wajen dogara da kansa ta hanyoyi da damarmaki da ke kewaye da shi waɗanda suka hada da koyon sana'a da inganta ta sana'o'i suna taimakawa wajen fita cikin wannan kunci abu na biyu muhimmantar da noma da kiwo noma da kiwo yana taimakawa abu na uku amfanuwa da ababen da ake banzatar da su wajen farfado da tattalin arziki akwai abubuwa da yawa suna nan kewaye da mu da za mu inganta su hakika arzikinmu sai ainihin haɓaka idan ka kalli sana'a da tare da inganta ta yana daga cikin abin da annabawan Allah suka rike don kare mutuncin kansu da farfado da tattalin arziki akwai sana'ar hannu annabi zakariya alaihi salatu wa sallam muslim ya kasance kafinta ne manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa kana zakariya najjar wato annabi zakariya ya kasance kafinta ne ka karanta sahihul jami' namba hadisi na 4456 dan haka ya kai dan uwa na rike sana'ar kafinta ko ta sana'ar hannu za ta taimaka maka karka dogara da aikin gwamnati muna gani a wasu kasashe Ghana da Kamaru mata kafintoci mata idan nace kafinta ba ina nufin wai kai kafinta irin na kujerar yanka tumatir ba shi nake faɗa ba yau an waye gari ko kafintar zamu yi kaskantaccen kafinta ne za ka yi na taɓa sauraron wa'azin Sheikh Yusuf Sambarga tun yake cewa a nan Kaduna akwai kamfani na kera makamai kun san yanzu me yake a gurin kafinta wa gurin kera makamai fa yake kafinta kuma kafinta karka ɗauka irin manya-manyan kujerun nan a kujera ne fa irin na teburin mai shayi shi ake to ba in aka ce ayi sana'a muna nufin kai sana'a ka bude kamfani ka inganta shi annabi nuhu alaihi salatu wa sallam muslim ya kasance shi ma kafinta ne dalili kuwa shi ya tsantsaka ainihin jirgin shi wanda ya zama sandiyar tsirar shi da al'ummar shi ka karanta sautu hud wasna'il fulka bi a'yunina wahina فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك حقيقة من ذا الله تيرا دامين تنس الله استبتع قريش يأكل يتد مودين صنار هنو النبي رحمة ينا تيوا دا أي واني بيتبتشم وانا أبين تما في الحير دي كي يتي دا صنار هنو صباكما النبي داود يأكسن تي yana ci daga sana'ar hannun shi al-Imam al-Bukhari ya fitta hadisin nan ban hadisi na 273 don haka annabi Nuhu wato annabi Dawud ya kasance babban injiniya ne ko kuma kace makeri ne sai dai wajibi ne inganta sana'a saboda fadin annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da yake cewa inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu da yawa yau muna sana'a amma muna wulakanta sana'a so nawa kake kai makela dinki bayan ka kai mai dinki sai ranar sallah ka zo zaka sa kayan sai gaba mazaji haka ne ko ba haka ba ko kuma ka bashi dinki yayi dinkin tsaf amma bai huda maka gidan links ba yayin da ka sana'a gobe zaka koma ba zaka koma ba don haka ya kuma sana'a ku dinga inganta sana'ar ku ku yi ma sana'ar ku abinda gobe wani zai dawo sa'annan ku muhimmantar da kiwo babu wani annabi cikin annabawan Allah kaf kaf annabawan Allah makiyaya ne duka annabawan Allah karka rage wani duka haka annabi yace duka ba Allah ma ba asallahu min nabiyyi Allah bai taba aiko wani annabi ba face yayi kiwo ko dai yayi kiwo a matsayin yayi a biya shi ko kuma yayi a matsayin sana'a don haka noma da kiwo yana taimakawa ina tsallakewa ne a gurguje saboda loyin lokaci akwai amfanuwa da ababen da ake banzantar da su a wajen farfado da tattalin arziki akwai wani yaro a jihar Jigawa sunan shi Abdullahi Hamza mutumin Jigawa ne yaro ne da bai wuce shekara 18 ba zuwa 20 bidiyon shi yana yawo a social media na gan shi ya fito yana maganganu akan halin talauci da ake ciki wanda yake ganin an jefa mutane a ciki wanda ya sa sai da na kira shi tattauna da shi yaro ne wanda yake Allah ya mishi baiwa da azaka wanda zai iya fitar da akalla jahar Jigawa daga talauci yake cewa Allah ya mishi baiwar da zai iya kera jirgin sama yanzu magan da ake ya kera jirgin sama amma jirgin sama ne wanda zai tashi daga kofar gidansu zuwa can yake cewa zai iya kera na'urar da za ta tsaye da gidajen rediyon jihar Jigawa gaba daya zai iya kera na'urar da duk wata security duk security mota ko mota shugaban kasa ne in ya danna ta zai bude ta kuma ya iya sace motar wannan a video yake fada akwai wanda ya taba ganin shi ga wani can ya ce ya gan shi wancan ma ya ce ya gan shi yake kira ga gwamnan Jigawa yake duk wannan fasahar da Allah ya mai bai taba mallakan 50,000 tashi ta kanshi ba duk wannan kere-keren da 2,000-3,000 yake kerawa yanzu jari yake nema na naira 200,000 kacal a ga abin ban mamaki yace in ko aka bashi naira 10,000,000 yace ya rantse da Allah zai yi jirgin da zai hawo tun daga Jigawa ya zo jami'ar Ahmadu Bello take Zaria naira 10,000,000 yace amma fa mai girma gwamna ka sani in ina so in yi kuɗi a rana ɗaya zan iya yi domin zai iya sace motar gwamna yace zan iya yi yace amma ba shi bane burina burina a tallai a taimake ni in taimaka ma mutane ya ba da number account ɗin shi ya saki number waya shi sai na kira shi a waya na ce zan yi ne ina neman izini zan yi magana a kanka a gurin muhadara ce ya yadda don Allah gwamnatin jihar Jigawa ko kuma kowa ma a Najeriya ko wanda ya taimake ka ya ce tabbas lokacin da bidiyon ya fita gwamna ya ji sai ya ce a rabu da shi tunda ya yi magana a social media ya watsa ma duniya a rabu da shi mashawarta suka ce a kira shi da aka kira shi aka tattauna da shi sai ya ce zai iya bada za a iya taimakon shi amma ya faɗi buƙatar shi ya ce shi buƙatar shi kawai a gina mai guri wanda zai dinga bada workshop yana koyar da matasa cikin abubuwan da zai yi zai iya haifar mana zai iya jawo mana hanyoyin arziki ta hanyar leda wannan da muke yarwa me za a yi a leda ya ce za a iya matsa leda idan aka matsa leda za a dinga fidda mai da za a dinga sawa a janareto ba sai ka sai man fetur ba ledan nan za a iya matsa ta dinga yin interlock da ita leda fa wannan kaga shi za a iya arziki da abubuwan da muke gansu na banza na biyu bola wannan bola shara da ake watsar da su yace za a yi amfani da ita a samar da biogas a cikinta ma'ana a dinga yin girki da wannan bolar hanya ce ta arziki duk ya fadu irin waɗannan abubuwan daga ƙarshe dai abinda gwamnati ta ce mai ya je ya kero wani injin na noma kuma ya jira sai da muna tayi idan ta muna tayi za a gwada in an ga yayi amfani fa biya walima in an ga bai yi amfani ba shikenan ita gwamnati ba za ta yi mishi komai ba tun daga lokacin da ya saki gasar din har yau yace bai mallaki naira 50,000 ba nace yanzu da zamu gayyato ka Zaria wace irin gudunmuwa zaka iya mana yace ba abin da zai mana illa mu tara dalibai yi musu workshop kowa kuma ya amfani da fasahar shi don haka wannan talaucin da muke ciki ba za mu iya fita ba yace sana'ar kafinta in ka koya ma yaron ka kafinta ka kara talauci ne baka kara arziki ba nace ta yaya ka kara talauci yace a muna da kafinta 5 ka karo kafinta 10 me samun 2,000 no zai koma yana samu 1,000 yace a muna da bukatar kirkiro wasu abubuwa ne da babu su kuna ganewa to mu yi amfani da wannan daidai da wannan ruwa wannan ruwa wannan da muke sha mu zubar yace za a iya sarrafa shi shi ma a fitar da waɗansu abubuwa na more marayuwa a takaicin takaitawa wannan na ɗan ishara ne ga abubuwan da wannan bawan Allah ya ake ambatawa malaman tarbiyya da malaman tattalin arziki da duk wani wanda yake so ya cimma nasara akan abinda yake so ya cimma akwai wani abu da suke ce mai nazariyatu SWOT ina gani akwai shi a boko kuma na za ka yi amfani da tahaddiyat mu da larabci muka karanta abin ma'ana kana so ka samu arziki ka yi amfani da damammakin da suke kewaye da kai yanzu muna damammakin da wasu ba su da shi kamar kasan noma yanzu mutanen China suna zuwa su ɗibi kasan Najeriya trailer kasa wannan fa kasa a sa ta a buhuna yana kasan takin zamani a tafi da ita China a zuba ta a dakin a yi noma muna da kasan nomar da za mu noma abincin da shekara 10 ba za mu nema abinci ba a kan ta so to yi su ƙwale tazra'una saba'a sinina da'aban fa ma hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulu baka mu dena noman dan abin da zamu ci in za mu yi noma mai sunan noma ka dena noma abin da zaka ci ka ci muna da kasan noman da za mu yi noma a Najeriya a shekara daya in Najeriya sai mun shekara 50 ba mu cinye ba mu yi amfani da wannan damammaki da Allah ya bamu na kasan noma akwai karfin gwiwa da muke da shi muna da isasshen ruwa ko ba mu da shi muna da kasan noma muna da store inda za mu ajiye muna da manoman muna da takin zamani waɗannan mu yi amfani da waɗannan sai dai muna da barazana a yau barazanar mu musamman ga ma'aikatan gwamnati ajiye ranar sallah kenan ajiye wani ma'aikacin wata bot ya zo ya same ni ya ce malam ina roƙonka addu'a ni ce meye ya ce don Allah ka yi mana addu'a Allah ya sa wannan gwamnatin ta ƙare ta banmu da aikinmu ya ce kullum muka shiga ofis cewa miki an kawo takarda kullum cikin ɗarɗar suke kada ka cike wannan barazanar ka nema ma kanka ainihin mafita muna da rauni ka kalli rauninmu game da abin da ya shafi albashinmu ka kalli raunin game da halin da muke ciki wajibi ne mu kalli halin da muke ciki mu nema ma kanmu ainihin mafita Allah madaukakin sarki yana gaya mana cikin suratul zumar yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani wato ya kace ya ku bayina waɗanda suka ba da gaskiya ku kiyaye dokokin Ubangijinku waɗanda suka kyautata a wannan duniya suna da kyakkyawan sakamako kasar Allah kuma yalwatacciya ce wato me yasa na kawo wannan ayar mafi yawancin mutane wai sun dauka dole sai kai kuɗi a Zaria idan kana zaune a Zaria ka ji kunci ko bar garin nan ba dole bane tagharrab an al-awtan fi talab al-ula wa safir fa fil asfari khamsu fawaid تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد باب وين يتي دولة زونة أزارية إن قدرنا يمكا كنشي بتا تبو أقوم شو وعرض الله واسع أبو أنك يجي قدرنا بانزا أنا إن كتب شام أرزكيني أستاذ لك يجي قدرنا يمكا كنشي كيف أقوى أبني أنا والله أقوى أستاذ دنا سنش أجيغا لا بيناني ينا لقدرنا كنش ينا دموتر هوا trailer yake tayarwa ya kai Niger ya dawo nake cewa wani kai ne kai arziki haka yace eh nace me sirrin yace wannan sana'a ta karantarwa yace wallahi a Zaria har ya bar Zaria bai da matsayin da zai rike lasfika ya kira sallah wallahi bai kai ba anan garin ya rike lasfika ya kira sallah bai kai ba amma yanzu da ya tafi jega wallahi limamin juma'a wallahi limamin juma'a duk da ba ma san fita garin musamman daliban ilimi to amma fa in ce zafi malam wallahi fice wallahi fita da yawa yawan wannan bakin talaucin da yanzu akwai wanda bai taba fita daga cikin jikun ba aljanna ce ha aljanna ce cikin jikun din haura ka tafi neman arziki malam yanzu malam da ya tafi Abuja yaya da ustazu ne hakka tukatihi wallahi amma ku kalle shi yanzu malam babu wanda yace sai ka zauna a nan garin yanzu ku kalli malam awwal albani Allah ya gafarta mai ina tuna ranar da malam hudu ci kajiyarsa su mun zo muna so mu samu sallar idi sallar jana'iza sai ga malam albani akan mashin kawasiki babban riga ya sa ko jamfa babu babban rigar daban wandan daban lokacin da ya tsaya a Zaria amma da ya fahimci Zaria mutuwa zai yana fara zuwa wori da Abuja don Allah da ya mutu ilimi kawai ya buturu ya bar mana koko hadda gurin taimaka ma ilimi da sana'a wannan taimakon da Allah ya ma albani wallahi da ya zauna a Zaria to sai dai ya mutu ya bar mana keken dinki kun ga darul hadisi da wahala ka same shi don haka ustazai bayan Allah ku fita ku nemi abinci a fita akwai samun arziki babu wanda yace dole sai ka zauna anan muna roƙon Allah ta'ala ya gatar da mu Allah ka fitar da mu daga cikin wannan kunci da muke ciki Allah ka yi mana canji mafi alkhairi abinda na faɗa ya zama daidai daga Allah wanda na faɗa ya zama akwai kuskure daga gare ni sa'annan daga shaytan ina neman gafara Allah Allah ta'ala ya gafarta min da ni da ku baki daya ina godiya ta musamman ga shugaban wannan markazi da kuma organizers da duk wanda ya bada gudunmawa don wannan lecture ta tabbato Allah ka daura mu akan abin da ke so kai da dashi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh